This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Afice tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji korafin da gwamnan jihar Plateau Barrister Simon Lalong ke yi kan gwamnatin da ya gada. Sai kuma birnin tarayya Abuja, inda ake ci gaba da kamun kafa a neman zaben shugabannin majalisun tarayya. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Gungun kasashe bakwai din nan masu arzikin masana'antu sun gargadi kasar Rasha je Litini cewa za su dada tsananin takunkumin tattalin arzikin da suka kakaba mata sai ko in ta yi cikakken aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta don kawo ƙarshen faɗan da ake yi a gabashin Ukraine tsakanin ƴan tawaye masu ra'ayin Rasha da sojojin gwamnatin Ukraine. Shugaban Amurka, wato Barack Obama, ya ce akwai ƙarfin haɗin kai wajen buƙatar ci gaba da takura ma Rasha saboda rawar da take takawa a rikicin Ukraine da kuma haɗe tsibirin Crimea na Ukraine da ta yi bara. Mr. Obama ya ce tambayar da ya kamata a yi ma shugaban Rasha Vladimir Putin ita ce ko shin yana so ya ci gaba da durƙusar da tattalin arzikin ƙasarsa saboda tsabar sha'awar sake farfado da martabar tarayyar Soviet ta wajen ci gaba da goyon bayan ƴan tawayen Ukraine masu ra'ayin Rasha ko kuma zai goyi bayan yaucin ƙasar Ukraine. Take-taken Rasha a Ukraine na illa ma Rasha da kuma mutanen Rasha, a cewar Obama a wani taron manema labarai a daidai lokacin da ake shirin kammala taron ƙungiyar ƙasashe bakwai ɗin nan ko G7 a yankin tsaunukan Bavaria da ke Jamus.
Shugaba Obama ya ce gamayyar sojin nan da Amurka ke jagoranta wajen yaƙi da ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ba ta da cikakken shiri saboda tana buƙatar ƙarin himma da aniyar ƙaro mayaƙa ƴan Iraki. Da yake magana bayan taron G7 da ake yi a Jamus jiya Litinin, Mr. Obama ya gaya wa manema labarai cewa ya kamata a ƙara azama wajen yadda ake horar da sojojin Iraki da kuma wadata su da makamai. Mr. Obama ya ce abu mafi muhimmanci a ɗaukar 'yan Iraki soji shine a haɗa da 'yan Sunni waɗanda ya ce ba su da niyya da kuma shirin yaƙi da ISIS, amma kuma sun taɓuka a lokacin da suka yi. Shugaba Obama ya ce wani batun kuma da ke buƙatar ƙara azama shine na hana dubban mayaƙa 'yan ƙasashen waje kwararowa cikin Iraki da Siriya su shiga ƙungiyar ta ISIS. Prime Minister Iraki Haider Al-Abadi, wanda ya tattauna da Mr. Obama a Jamus, ya yarda cewa ana buƙatar ƙara himma.
Shugaba Obama na Amurka ya ce zai kasance tilis ga Amurka ta ɗau tsauraran matakai game da kare yanar intanet. To, amma ya ƙi faɗin waɗanda yake tsammanin su ne suka tsara wani babban kutsen da aka yi ma kwamfutocin gwamnatin Amurka a makon jiya. An yi ma Obama tambayar ce game da kutsen bayanan a wani taron manema labarai a jiya Litini bayan taron ƙungiyar nan ta G7 da ake yi a Jamus. Jiya Lahadi, ciyaman ɗin kwamitin tsaron cikin gida na jam'iyyar Republican ɗan majalisa Michael McCaul ya ce alamomin barazana na nuna yatsa ga ƙasar China a matsayin wadda ta tsara kutsen kwamfutocin gwamnatin Amurka a makon jiya. Ya ce ba an yi ne don kawai a sace bayanan katin sayayya na credit card don wato da makamantansu ba, an kutsa ne don a samo bayanan masu mukaman gwamnati a matakin tarayya saboda a masu barazana su miƙa wuya a yi amfani da su wajen leƙen asiri ko auna wasu jami'an gwamnatin tarayya.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun Iran ta ci gaba da shari'ar zargin leken asirin da ake wa wani wakilin jaridar Washington Post mai suna Jason Rezaian. Rezaian, wanda ya musanta zargin, ya gabatar da wani bangare na kariyarsa ne a jiya Litinin a shari'ar da ake yi a asirce a kotun juya-juya hali ta Tehran. Lauyan Rezaian mai suna Leila Shan ta gaya wa kamfanin dillancin labarai cewa an tuhume shi da laifin aikata leken asiri, saboda tattara wasu muhimman bayanan sirri da kuma miƙa su ga gwamnatocin makiya da kuma rubuta wasiƙa ga shugaba Barack Obama da ya yi barazana ga tsaron ƙasa. A karon farko na sauraron shari'ar, kafafen yaɗa labaran Iran sun ce kotun ta karanta wata wasiƙa da ake zargin Rezaian ya rubuta ma tawagar kamfen ɗin Obama shekara ta 2008, inda ya ta yin inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu.
Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi kira jiya Litini ga jam'iyyun siyasar ƙasar da ke taƙaddama da su ɗau matakai masu ma'ana bayan zaben da ya kawo ƙarshen rinjayen jam'iyyarsa a majalisar dokokin ƙasar, wanda ya janyo rashin tabbas ɗin da ya shafi kasuwannin hannayen jarin ƙasar. Mr. Erdogan ya yi fatan samun rinjaye da 2-3 ko sulisi biyu a majalisa mai kujeru 550. Saboda ya samu damar yin garan bawul a kundin tsarin mulkin ƙasar, don barin tsarin Prime Minister zuwa tsarin shugaba mai cikakken iko, wanda hakan zai ba shi ƙarin iko. Jam'iyyarsa ta Adalci da Gaskiya AKP a takaice mai ra'ayin Islama ta ci kashi 41 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, wanda faduwa ce sosai idan aka kwatanta da kusan kashi 50 cikin 100 da ta ci shekaru 4 da suka gabata. Wannan wani babban gargadi ne ga Mr. Erdogan, wanda shi ma ya ce babu wata jam'iyya guda da za ta samu damar kafa gwamnati ita kadai. A karo na farko dai, jam'iyyar People Democratic Party HDP mai ra'ayin Kurdawa ta samu kashi 10 cikin 100 na adadin kurkun da take bukata don shiga majalisar, wanda wasu masu nazarin al'amura ke ganin tana iya yiwuwa ma ta samu kujeru 77, hasashen da ya janyo bukukuwa da daren Lahadi a birnin Diyarbakir da ke kudu maso gabashin ƙasar mai rinjayen Kurdawa.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Madalla, yau dai babban birnin tarayya Abuja ya cika ya batsi yayin da ake shirin zaben shugabannin majalisun tarayya Najeriya. Wakilinmu Nasiru Adamu Helkaya yayi nazarin lamarin, ga kuma rahoton da ya hada mana.
Magoya bayan masu neman shugabancin shugaban majalisar dattawa da na wakilai na shigowa Abuja don shaida wannan zaben in an jima a zauren majalisun biyu. Baya ga 'yan takarar jam'iyyar APC Sanata Amin Launa majalisar dattawa da Fimi Bajabi Emila a wakilai, magoya bayan masu adawa da matsayin na ƙarfafa gwanayen nasu gwiwa da nuna barin yin zaben ne kawai zai ƙarfafa demokuraɗiyya.
Sunana Honorable Yakubu Aliyu, former deputy chairman of the local government of Bauchi State. Tun daga Bauchi muka taso, sai mu zo mu gwada ma dan uwanmu goyon baya, saboda mutum ne wanda yake son ci gaba, mutum ne wanda ba ruwansa da bambanci addini. Buhari ya ce a bari a yi zaɓe, a je a yi zaɓe. Mun an kada dogara, mun tabbatar an kada shi ne. Za mu ɗauki kadara.
Tsoffin gwamnoni da 'yan awaren PDP da suke shiga gamayyar APC na mara baya ga Bukola Saraki don jagorantar dattawan. A kaikace dai, suna zargin uban jam'iyya Bola Tinubu na son naɗa muƙarrabansa ne a manyan muƙamai. Ga abin da tsohon gwamna Sanata Ahmed Sani ke cewa.
Tunda ana son a tilasta, kana ji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fito ƙarara ya ce ma duniya shi ba ya da ra'ayi, bai da sha'awa ga cewa ga wani ɗan takararsa. Me yasa ya haka? Don ya ji ana yawo da sunan shi, ana cewa ga wanda yake so, ga wanda baya so. To su kuma waɗannan da suke ƙoƙarin haka, kowa ya san su duk Najeriya, na tabbata insha Allah an san su. Dama haka suka saba siyasa. To muna so mu nuna musu cewa siyasa ta canza, jam'iyyar APC jam'iyya ce ta al'umma baki ɗaya na Najeriya. Kuma insha Allah, Allah ya fi mu sanin zukatanmu. Gurinmu mu ga cewa mun taimaka wannan ba Allah, ya sauki nauyin da Allah ya aza mishi, kuma mu kuma Allah zai tambaye mu.
Ibrahim Abdulkarim na ofishin goyon bayan Buhari na ganin shugaban ƙasa ya nuna cika alƙawarinsa na rashin tsoma baki a lamuran majalisa.
Yanzu mu yi iya taimako irin taimakon da shugaban ƙasa ya yi na cewa ya bar su su yi. Yanzu da wasu ka sa baki, ba kai da abin ya ƙara zama tension, bai ƙara zama rigima. Da shi ma ya sa bakin shi tun lokacin da yanzu abin ya zama rigima. Amma saboda zaman shi da irin tunanin shi da irin hangen nesa yake da shi, ya ce ya cire hannun shi. da kuma sauran manyan su ma sun yi the same yadda yayi suka bi example din shi ba za a samu ba. To ina kuma kira gare su cewa wannan mutumin Allah ne ya kawo shi, su rika ganin misalai da yake kawowa. In suka bi irin misalan shi ba za mu sha wahala ba.
Face an gudanar da zaben ba wanda za a ce kai tsaye zai lashe zaben majalisar dake cike da sarkakkiya. Nasira da Maili kai murar Amurka daga Abuja.
Allah shi zai baka bai maka fori.
Haka yake, to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Na duniya kasa ne ya uwa daya, uwa daya uba daya kasa daya. Na duniya uwa daya uba daya, hada tayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu. Mu hada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa. Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Najeriya mu zauna lafiya, Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Mu hada tayi mu bar kabilanci da bambanci, Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Mu hada tayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu. Mu hada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa. Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar ni ka zauna. Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar ni ka zauna. Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. In kana bukata ka je iko ka zauna. Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. General Obasanjo ya taimaka Najeriya, Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. General Buhari ma ya taimaka Najeriya, Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. General Gawan ya taimaka Najeriya, Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Sa'ir Adwa ya taimaka Najeriya, Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Ali Sharifu gwamna ya taimaka a Borno a Najeriya kasa daya uwa daya uba daya.
To madalla barkonmu nufi jihar Plateau inda sabuwar gwamnati ke zargin magabacin gwamnatin da barin jihar cikin halin niyasu. Wakilinmu Zainab Babaji na da ci gaban rahoton.
Gwamnan jihar Plateau Barista Simon Lalon ya ce zuwa yanzu sun bankado cewa gwamnatin da ta shude na Jonajan ta bar musu bashin fiye da naira biliyan 104. A tattaunawa ta da gwamnan na jihar Plateau Simon Lalon ya shaida mun cewa gwamnatin sa ta nada committee da zai bi diddigin yawan basussukan da gwamnatin Jonajan ta bari da kuma matakan da wannan sabuwar gwamnatin za ta dauka.
Ta bar mana kusan biliyan 104 ba a gama ba ma ana zaton idan aka gama zai karu. Kuma banda haka abinda ya bani mamaki shine a wannan gwamnati abinda za a bar ma gwamnatin da ta shiga wato namu gwamnatin shine miliyan 90 bai isa ma ya biya ministry guda daya ba a Plateau. Kuma muna bisatan billions ne da yawa wanda za mu biya ma'aikata. To abinda na gani ya kawo mana damuwa kenan. Dole ne a duba domin kudi na jama'a ne. Ba za a bar kudi ya tafi haka ba. Yanzu mun sa ana neman a samu mana ainihin basussukan da aka bari da kuma ainihin kudaden da ya kamata a bari. To dole ne mun fuskanci abinda za mu yi mu duba a yi gyara saboda gobe. Ba wai ana neman a ce ana fada da wani ko ana fada da wanda da ya gwamnati ba, a'a. Idan kayan gwamnati kayan jama'a ne, dole ne mu lura da shi mu duba inda kudade suka fita, inda kudade suka bata domin a dawo da shi domin mu samu gyara. Ba za mu waiwaye baya ba.
Akwai waɗansu matakai da za ka ɗauka wajen ganin ka ƙara haɗa kan jama'a kila ko ta wajen tattaunawa da waɗanda ake ganin kamar ba su gamsu da gwamnatin da ta wuce ba?
Akwai domin mu gama naɗe-naɗe ba. In mun gama a lokacin da muka gama za su lura cewa duk abubuwan da muke yi na haɗin kai ne. Banda haka ai mun riga mun sa a ƙasa mun ce kowane kabila za ta samu shiga a wannan gwamnati. In ba wani abu ba da ikon Allah. Na ga zamu nemi duk hanyoyi wanda kowa zai ji daɗi ya samu jin zaman lafiya a Plateau.
Gwamnan jihar Plateau kenan Barista Simon Lalon. To sai dai duk kokarin da nayi don samun wani da zai mai da martani daga bangaren gwamnatin ta Jonajan ya ci tura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Faga da Zainab, a cikin ƙasa da mako guda an fuskanci gobara masu nasaba da haɗarin motocin ɗaukar man fetur a jihar Lagos da kuma Anambra, lamarin da ya haifar da hasaran rayuka da dukiya na miliyoyin naira. Wakilin mu a jihar Lagos, Babangida Jibrin, ya yi nazarin wannan lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Nítorí pé ṣe àgbẹ̀ ni mo ṣe ti ń fi kọ́. My court is not the one that paid my document. That is my SSC result.
Wasu daga cikin al'ummar da iftila'in gobarar motoci masu ɗauke da man fetur ya auka kenan a ƙaramar hukumar Idumu ta birnin Lagos ke bayyana halin da suke ciki bayan aukuwar wannan gobara da ta tashi bayan faduwar tankin man fetur a daren Asabar da ta gabata. Ko da yake babu wanda ya rasa ransa sakamakon wannan hatsari, amma kuma an tafka hasarar dukiyoyi na miliyoyin naira domin kuwa ƙididdigan da aka bayar ya tabbatar da cewa gidaje kimanin 34 ne da kuma shaguna 70 suka kone kurmus. Ko wani hali al'ummar da wannan bala'i ya aukawa ke ciki kwanaki uku bayan aukuwansa, ga dai abinda wata mai suna Jidar ke cewa.
They assisted us with the sum of 50,000 to close our seven guests on shelter for some days.
Tace sun taimaka mana, sun bamu naira 50,000, kana kuma suka ce za su duba irin barnar da wannan gobara ta haddasa mana. Architect Abdullahi Kabir Ahmed shine shugaban hukumar kula da muhalli da kuma alkinta birnin Lagos, wanda ya ce gwamnati na iya bakin kokarinta na ganin cewa an magance aukuwan wannan bala'i a nan gaba.
Wannan aukuwan wannan matsala ce ta wannan rashin man fetur shi yake jawo wannan cinkoso a wurare daban-daban. Sun zo diban mai, sun yi layi da yawa, an cike, ana fita nan ana fita can, su zo da kasabirin wannan harkisin. Amma a tsarin birnin Lagos na tsare-tsarenta abu ne wanda yake ba wai an gama shi ba kenan. Kullum ana dubawa, ana kuma ƙara inganta shi. So ina maka alƙawarin cewa ina ɗaya daga cikin masu duba wannan tsare-tsare da kuma ba da shawarwari akan yadda ake inganta shi. Ina maka alƙawarin cewa wannan abu ne wanda za mu koma mu zauna mu duba, mu kuma duba da za a ƙara inganta a irin wannan matsala ta zo ta samu a ya zamana ba ta yi illa ba ga al'umma da kuma jama'an gari. Misali akwai wuraren da za ka kamar gidajen mai haka inda aka sa su, akwai shiri ma a ƙasa na cewa za mu tashi wasu gidajen man daga da suke, wasu kuma za a sa su su yi access road, wato su yi layi musamman na daban da babban hanya wanda zai shiga wannan gidan man. So duka wannan tsare-tsare suna nan a ƙasa, kuma na tabbatar maka cewa abu ne wanda dama ana dubawa, kuma kullum ana bincike akan irin wannan abu, kuma ana yin gyara akai, kuma abu ne wanda zai ci gaba, wai an gama bane. Ina kuma tabbatar maka da cewa za mu yi wannan aiki akai, za mu tattauna shi kuma za a dabi masara a kansa.
To kaman su wanda wannan tsotsai ya afkawa, gwamnatin jiha ta yi alkawarin taimaka musu, wani taimako kawo yanzu aka yi musu?
To ana nan ana tantance waɗanda wannan matsala ta cika da su, ana tantance su da iyalinsu da komai da komai da wannan mahallin irin ɓannar da aka samu a waɗannan gurare, shi ne abin da ake yi a yanzu. Kuma kamar yadda shi mai girma gwamnan jihar Lagos Akinwumi Ambode ya faɗa, za a ba da taimako iri-iri ga waɗannan mutanen da wannan al'amari ya cika da su.
Gwamnan Akinwumi Ambode, wanda ya ziyarci gurin da hatsarin ya auku, ya shirya ganawa da shugabannin ƙungiyar da direbobin tankan man fetur domin kawo ƙarshen irin wannan bala'i a nan gaba. Ko da yake dai ƙungiyar direbobin tankan man fetur ta ƙasa ta musanta zargin da ake mata da cewa ƴaƴanta ke ganganci al'amarin da ke haifar da irin wannan bala'i, kamar da mataimakin shugaban ƙungiyar na a ƙasa Alhaji Dayyabu Garga ya shaida mini a hirar da na yi da shi ta wayar tarho.
Direban da ya ɗauki mota ya fita aiki ya zo a ce ya samu hatsari. Mukan abin ya dame mu kwarai da gaske, domin mu taɓa samun hatsari a kai a kai haka ba. Yakan faruwa jifa-jifa, amma wannan ya faru, wannan ya zo gobe, wannan gaske ma ya ɗaga mana hankali. Saboda haka muna nan mun yi hukuma su yi bincike a gano me ya dalilin haka, amma na san abin yi taso dama abu daga Ubangiji ne, in abu ya faru lokaci guda sai dai ta faru a jarrabe ku. To wannan muna ganin kamar jarabta ne daga Ubangiji. Akwai lokacin da muka dinga samun yawan hadarin jiragen sama a Najeriya, amma sai jahi lokaci guda komai ya lafa ba alamun. Saboda haka muna fata su mana mu san ko insha Allah nan gaba sai labari.
Wannan hatsari da ya auku a birnin Lagos dai ba shine na farko ba a jihar, kuma a sassan Najeriya kwanaki biyu kafin aukon wannan bala'i. Irin wannan hatsari ya auku a garin Onitsha, inda mutane kimanin 100 suka rasu, kuma ko a ranar Lahadin nan ma, a yanda ake jimamin gobarar da ta auku a birnin Lagos, wani tankin mai ya fadi a wani gidan man fetur a titin Lekki Epe har ila yau dai a jihar ta Lagos. Ko da yake rahotanni sun tabbatar da cewa ba a samu jikkata ko kuma rasuwa ba. To ko akwai wani shirin inshora ne da ƴaƴan kungiyar tankokin man ke samu game da irin wannan matsala? Ga dai Dayyabu Garga.
Tsakaninmu da masu motoci akwai muna da wani insurance scheme wanda in dai hatsarin babu ganganci kuma direban ya samu rauni ko ma ya rasa ransa, akwai abin da ake ba iyalansa in ma rauni ne wajen jinya asibiti, akwai ka'ida wanda ake biya. Amma dole sai an yi bincike an gano menene sababbin hatsarin, sannan kuma shi ainihin mai motar shi ma kungiya za ta same shi taimaka ma iyalan direban, har Allah ya sa ya rasa ransa. Amma wajen jinya ne kuma su ma mai motar zai taimaka wajen jinya.
To kamar yanzu jihar Lagos ta nemi ku zauna domin a nemo hanyar magance irin wayannan al'amura, me ake ciki game da wannan kira na gwamnati?
Mu a kullum kofarmu guda suke a tattauna a samu tattauna ko wani matsala a samu maganin abin. Kullum mu kofa guda suke za mu je mu saurari wannan jawabi da wannan mitin da za a yi a shirye muke a kowace yau.
Tuni dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙarƙashin sanannen lauyan nan Femi Falana suka yi kira ga hukumomi da su hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen haddasa hasarar rayukan al'umma ta ganganci, musamman ma dai al'amarin da suka ce zai taimaka wajen kawo ƙarshen hatsarin da ke faruwa wanda suke dangantawa da ganganci ta bangaren direbobi ko kuma masu gidajen man fetur. Babangida Jibrin Murya, Amurka daga Lagos, Nigeria.
Shugaban ƙasa ka taimaka da rasulillahi
da Allah da rasulillahi.
To a gaida Babangida, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 2:24 na asuba, sai kuma Rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Ni ne Alhaji Zaira mai tare da bakin kaso mu karfi. To aba APC wude musan za a rina ji ina kawo na gaba ya fi, to na baya ma nan zai taka. san zuciya dai a kowace siyasa kowa yana da san zuciyarsa. Assalamu alaikum, ni na Alhaji Uderi mai tsire da bakin kaso mu karfi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Aminu Nishayi na garin Garbace daga Markumar Baligar Drama tare da Najeriya. Dangane da wannan ko in ce runduna ta soja da aka dauke daga Abuja aka maida ita Maiduguri rundunar operation zaman lafiya, hakika wannan abu yayi daidai. Fatanmu Allah ya sa kamar yadda wannan suna na operation zaman lafiya ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a Barno da Yobe da Adamawa da Arewa maso gabar baki daya da ma Najeriya baki daya. Da fatan Allah ya kawo mana karshen dukkan fitinun da tashin hankali da ta'addanci a nahiyar Afirka da ma duniya baki daya. Na gode mai magana Aminu Mai Shayi na garin Garbace daga Markumar ta Bali.
Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jula Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ina son amfani da wannan dama tare da kira ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma da ke bada hutun nifa da jihar Sokoto. Wai dan Allah, wani matsayi ne suka aje harmar gwamnatin Gwarbawa ko sun tsike mu dan nifa haram ne? Domin a gaskiya mun samu kwanuka da dama ba mu da huta, duk da cewa muna ganin huta a wasu ƙananan hukumomi wanda suke makota da mu. Ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma da ke bada hutun nifa idan har sun ɗauke mutum nefa haram, don Allah su taimaka su ɗebe mana shagon da suka sa a garin Gwarbawa. Na gode ƙwarai sashen Hausa na gidan Radio America.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Isa Kwafi ya tsara da shagari jihar Sokoto, mazauni unguwar Ide da Balegos. Da Allah, ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina a kan sojojin Najeriya da ke shirin kom tarewa a babban birnin Borno wato Maiduguri. Ubangiji Allah ta'ala ya sa wannan tarewa da za su yi shi ne sanadiyar kawo ƙarshen yakin da ake fama da shi a Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. Allah ya tabbatar mana da alkhairi, Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya.
Assalamu alaikum biyoyi, mai magana Famala Wasu Jalal Sabahan Garadi zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kai mana maganin wannan hare-haren bam da ta dan ta da bam nan sai ta ga an rigi mana. Ya Allah, kai mana magani. Mai magana Famala Wasu Jalal Sabahan Garadi.
To, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Gungun ƙasashe bakwai ɗin na masu arzikin masana'antu sun gargaɗi ƙasar Rasha jiya Litini cewa za su daɗa tsananta takunkumin tattalin arzikin da suka ƙaƙaba mata sai ko in ta yi cikakken aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta don kawo ƙarshen faɗan da ake yi a gabashin Ukraine tsakanin 'yan tawaye masu ra'ayin Rasha da sojojin gwamnatin Ukraine. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce zai kasance tilas ga Amurka ta ɗau tsauraran matakai game da kare yanar intanet, to amma ya ƙi faɗin ko su waye ke da hannu wajen tsara wani babban kutsen da aka yi ma kwamfutocin gwamnatin Amurka a jiya, wato a bakon jiya. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi kira jiya Litini ga jam'iyyun siyasar ƙasar masu takaddama da su ɗau matakai masu ma'ana bayan zaben da ya kawo ƙarshen rinjayen jam'iyyarsa a majalisar dokokin ƙasar.
To, a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki na Halima Jimrau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni, da injiniya mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.